ta'ala da sunayensa kyawawa. Na'am, alaikum assalam. Na'am. Na'am. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jan hankali ne ɗaya daga cikin ƴan uwa yake yi wa ƴan uwa ladananmu akan kula da lokaci, shigan lokaci gabanin a kira sallah. Tabbas wannan abu da ya kula da shi, ni ma na kula da shi. Da fi kwana biyu ko uku ba, na shigo gida dab da magariba. Ya iyalina ta yi azumi sai na ga tana buɗe baki. Na ce ha, lokacin ya yi ne, ta ce ta ji an kira sallah. Na ce wallahi lokaci bai. Bai fi kwana biyu ko uku ba, zan iya tunawa. Wannan maganar da yake, wallahi na ga tana buɗe baki. Na ce ai lokaci bai yi ba. To tabbas musamman ka ga kamar yanayi na yau. Ai an ɗan yi lumshi, ba za a ga rana ba. To wallahi sai ka ga minti biyar ko goma kafin magaribar ta yi ranar ta faɗi. Yanzu inda ba lumshin, za ka ga sai an jira ranar ta faɗi, sai ka ji ko ina ya gauraye da kiran sallah. Amma ran da aka yi lumshi da yawa za ka ji suna ta kiraye-kirayen sallah lokacin da ya ba. Kuma da za ka kwatanta misali yau da aka yi lumshi, da gobe kaddare a sa'a rana ta fito. To za ka ga time ɗin da yawa yau suka kira sallah zai ƙaru a wanda za su kira sallah gobe. In rana ta zama bata ɓuya ba, ba hadiri ba hazo. Ku kaga tabbas wannan wasa ne da ibada ƙwarai da gaske, kuma ana cutar da bayin Allah wanda za ka sa su yi abu da ya shafi addininsu, nauyin zai ratayu a kanka. Yanzu wanda yake azumi, idan ka kira sallah ya sha ruwa lokaci bai ba, to nauyin ya ratayu a kanka. Saboda kai ɗin yanzu an danka amana hannunka. To kaga kuma tunda an danka amana hannunka, dole ka kiyaye ta. Allah zai tambaye ka akan ta. Shi yasa kiran sallah yana da muhimmancin da ya kamata a yi taka tsantsan. Domin mutane sun irin layin da kai, sun raja a gare ka, kai kawai suke jira, sun amince da kai, kai kuma kar ka zo ka ci amana. Al'amari ne wanda yake da girma, muna ganin shi mai sauki amma mai girma ne gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wasu za ka sa su yi sallah lokacin ta bai ba. Wasu za ka sa su sha ruwa lokacin shan ruwan bai ba. Musamman mata da suke gida za su iya yin sallah a lokacin, alhali kuma lokacin sallah bai shiga ba. Ku kaga waye zai ɗauki alhakin yin sallah lokacin ta bai shiga ba, kai da ka kira sallah. Su sun baka amana da yarda, kai kuma ka yi wasa da amanar, ka tozarta ta, kuma sai Allah ya tambaye ka. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dukkan ku za a tambaye ku, kuma kowa sai Allah ya tambaye shi bisa ga abin da ya danka amana hannunsa. Yanzu ladanan nan Allah ya danka amanar kula da lokaci a hannunsu, kuma su kira wa mutane sallah a lokacin da ya dace. Saboda haka in sun yi wasa da wannan amanar, sai ya zamanto Allah maɗaukakin sarki zai tambaye su, kuma zai musu hukunci akan abin da suka aikata. Saboda haka dole ana taka tsantsan a wajen kiran sallah. Ana samun wannan akasi da yawa, kuma wannan abun ya daɗe yana maimaituwa. Na tuno bara lokacin da aka yi azumin Ashura, na dawo ina zaune a gida, sai na ji wani yaro, wallahi murya ce ta yaro, ina ga yaron bai kai ma shekara 14 ba, yana ƙwalla kiran sallah. Kuma tunda ya kira ban ji wani guri ya kira ba, kuma ranan an ɗan yi yayyafi da ruwa irin wannan. Sai da aka samu minti goma, sannan na ji sauran masallatai sun ɗauka. To kaga irin wannan yaron da yawa daga cikin mutane inda sun yi amfani da kiran sallar su, ai sai su sha ruwansu, abunsu, kuma su yi sallar su, alhali lokaci kuma bai ba. Da an ɗan ga dungari ya ɗan yi duhu kaɗan saboda hadiri ko hazo, sai ka ji kawai ana ta kiran sallar. Amma idan da rana, gari yana da rana, ba a kiran sallar sai an tabbatar ranar ta faɗi. Kaga wannan dole ne a kula, kuma ana taka tsantsan, abu ne wanda Allah maɗaukakin sarki zai tambayi bawa a kai. Allah ya datar. Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu. Allah ya nauye mizaninmu da shi. Allah ya sa ya zama sababin shigan mu aljanna. Allah amfanar da mu da wannan karatu duniyar mu da lahirar ya ubangiji abubuwan da suka fi karfin mu ka iyan mana abubuwan da ba za mu iya ba ka iyan mana ya ubangiji ka taimaki musulmi a duk inda yake duk inda ake danne musulmi a wulakanta shi a ci zarafin sa ya ubangiji ka san guraren ka kai masa agaji da tebe gurin da ake cin zarafin musulmi ake kashe musulmi ake wahal da musulmi ake jikkata musulmi ka san guraren ubangiji ka kai musu agaji waɗanda suke gallazawa musulmi ubangiji kai ma ka gallaza musu ubangiji ka shiga tsakanin su da musulmi ka daukaki wannan addini naka na musulunci da musulmi ka kaskantar da addinin kafirci da kafirai wannan damana da muke ciki ubangiji ka albarkace ta ka sanya albarka cikin ruwan da kake saukan mana ka ba mu ruwan da zamu iya dauka alkairan da ke cikin wannan damana ubangiji ka tabbatar mana da su sharrin da ke ciki ubangiji ka tsare mu daga gare shi duk wani wanda ke da bukata cikin mu ubangiji ka san bukatar sa ka biya masa bukatar sa duk wani wanda ke da damuwa cikin mu ubangiji ka san damuwar sa ka yaye masa duk wani wanda ke fama da jinya cikin mu komin kashanta ubangiji ka san ta ka yaye masa Ya Ubangiji muna roƙonka da wannan karatu da muka yi ka ba mu shugabanni wanda suke nagartattu Ya Ubangiji ka jagorantar da shugabanni na gari akan mu kar ka jagorantar da shugabannin banza akan mu Ya Ubangiji kar ka jarrabe mu da munanan ayyukan mu sako da ake maka Ubangiji ka mana afuwa kar ka jarrabe mu da shi kai mai gafara ne kai mai tausayi ne kai mai jin kai ne kai mai afuwa ne ka mana afuwa ka gafarta mana ka ji kanmu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعطنا ما نتمنى وفوق ما نتمنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته